su dai waɗannan malaman makarantun sakandare da suka fi 600 sun ma shafi fiye da shekaru uku ne suna kantarwa ba tare da samun koda kwandala ba, duk kuwa da shiga tsakanin da majalisar dokokin jihar da sarakuna da kuma kungiyar kwadago suka ta yi, wanda hakan ne ma ya tunzura su zuwa kotun sauraron karakin kwadago, wato district court, don neman haƙƙinsu. Mr. Fredrick Mbashi, jagoran malaman, ya ce dole ne fa yasa suka garzaya kotun don neman haƙƙinsu, ganin cewa yanzu haka ma suna cikin wani mawuyacin hali na rayuwa.
Lalle ba da so muka je kotu ba, muka ga kamun shiru zai zama na masala sosai, shi yasa muka je kotu, domin mun ji wuya ne, mun sha wuya sosai, domin wasu mu dewa cikin wannan halin, zan ce wasu sun rasa rayukansu, wasu sun rabu da matayensu, wasu a gidan haya makan kore su domin ba su iya sun biya gidan hayan ba. Gaskiya in ka ga wasu mun ma abin tausayi ne, sun zama su bara. Abin takaice shi ne wasu ma sun bar aikin kamfanoni, sun bar aikin makarantu na masu zaman kansu, suka zo su yi majiyansu aiki, amma sai ya zama wani abun da ba shi ba.
Yanzu haka ma shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Adamawa barista Abubakar Baba Kano shi ne lauyan waɗannan malamai.
Mata ce barasu cika ɗaukan su batuta biya su na watanni da suka yi, don ba da za a zo a ce barasu biya su ba, mu bara mu ce dole su ɗauke su ba, ko ba haka ba? Amma yanzu mun kai ƙara mun ce to in ma sun ce ba su ɗauke su ba su ci gaba da aiki ba, su su biya su na watan da suka yi, aikin da suka yi na wa aikin suka yi aikin na gwamnati wata 29, shi gwamnati ta biya su, shi kenan.
Idan gwamnati ta buƙaci a sasanta abin da ke rada, of course za ku amince?
Of course za mu amince, za mu ai mu sasanta da gwamnati kan mu je kotu sun ki. So in gwamnati ce za ta suna so ta zo na tare mu sasanta, za mu ji daɗi ma mu zo na tare su mu sasanta, don mu so mu je kotu haka da gwamnati ba, don yawanci duk 'yan jihar nan ne.
Ko a kwanaki ma dai sai da shugaban kungiyar kwadagon jihar Adamawa Kumrad Dauda Maina ne ya kawo batun gaban gwamnan jihar Senator Muhammadu Bindo Jibrila na neman sabar gwamnatin jihar da ta duba wannan batu da ta gada daga tsohuwar gwamnatin ta shuɗe.
A cikinsu sai aka ɗauki rabi bayan sun aikin wata 18. Kaga hukumance rabin nan suna bin Adamawa fashin wata 18, ko da an sallame su ko ba a sallame su ba. Sannan wanda aka ɗauka rabin nan suna bin ariyar su ma na wata 18, tunda su sun fara karɓar albashi. Mun samu labari ga wani kungiyar malamai cewa sun kai ka gwamnati suna neman haƙƙinsu, haka daidai na nema a sitting out of court, tunda sun yi aiki wanda suka aiki ba ya ɗauke su ba a yi programming a sallame su ko mai dangantansa. In kuma za a observe ɗin su suna suna da ilimi, na san kuna da program na ku na irin da kuke ba mutane suna kwanci a gida kan gado ana raba musu kuɗi. Mu kuma na mu tunani wanda ɗauki wanda yake da ilimi zai iya taimaka wa jihar a ba shi kuɗi bai kwanta gida yana bacci ba. In ma SN ne yana da SC yanzu zai iya karantar. In ma SN ne ya yi ɗan technology zai iya aiki a asibiti. In ma SN ne ya karanta aikin kiwon lafiya ko duba gari, a ɗauke shi SN da kuɗin da kai minimum wage ɗin ba, amma zai yi aiki da kwanta yana bacci yana cin kuɗi a iskawa.
Duk dai kokarin ji daga bangaren gwamnatin jihar Adamawa fa abun ko ya ci tura, domin na gida zuwa ma'aikatar kula da manyan makarantun sakandaren jihar, wato State Post Primary Education Board, to amma hakata bata cimma ruwa ba, domin ban take sa'antar da babban sakataren ma'aikatar ba. Daga nan ko sai na garzaya zuwa gidan gwamnatin jihar, kasancewar kawai yanzu ma ba a naɗa kwamishinoni ba, wanda a nan mako ban samu kakakin gwamnatin jihar ba, Mr. Yohana Matayes, ko da yake na aika masa saƙon kata kwana, to amma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban samu amsa ba. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.